بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نواب مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من علم الله تبارك وتعالى بوليا sake dawo da wannan darasi na Al-Qur'ani mai girma. Yau biyar ne ga watan Ramadan ko hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1446, muna cikin suratul Anfal. Falin Allah tabaraka wa ta'ala da yake wa lam annama ghanimtum min shay'in. Na'am, karanta.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
كفن مفسر آية أقوي تنبيري بمكة إجسو ولنا لمن أدواني بسيمن كرمشا هر أبو الدين فضل لنبا yace ya gamu da jarrabawa, kuma yana neman addu'a. Roƙon da muke shi ne Allah ya fitar da shi cikin jarrabawar, kuma ya ci jarrabawar. Wannan yake cewa Allah ya ƙara wa marar lafiya. Yace tambaya na ita ce, maras lafiya ne da baya iya yin azumi sai ciyarwa. Malam, idan idan ƴaƴansa sun kawo suka dafo abinci suka kawo masa, zai iya ɗiba ya ciyar daga cikin abin da ƴaƴansa suke kawo masa, don suna kawo abincin da yawa. Wani lokaci mutane kamar wato son burar mata yawa na nan, abincin da babanku aka kawo masa zai ci, a ciki za a ciyar da kafarar azumi tsakani da Allah. Kaɗai Allah mana din an gaya maka wannan shi kenan. Don kawo masa ɗan kwanon shinkafa sai ku raba ku ɗebe wani abu ku bayar. To, da wani ma'auni kenan za a gwada abin ciyarwa. Don Annabi cewa a ciyar da mudu. Idan an kawo filet ɗin ko kular abinci ya ɗiba ya bayar da wani ma'auni, aka bayar da wannan. So, abinda aka ce wanda ba zai iya ciyarwa, wanda ba zai iya azumi ba, zai ciyar da mudu ne, mudun nabi. Ko ba wanda ya ce sai ya dafa, ni dai ban ga inda aka ce sai an dafa, ba wai dafa fiye ake bukata ba, mudun nabi kawai. Ka gwada masara ko shinkafa wani abu ka bayar da shi, kawai shi yake magana. Amma yanzu ana cewa shi kenan, idan an kawo masa yar shinkafa sa'atu da dandare da wata kila, shi kenan sai ya tsakura ma wani sai ya ba shi, shi ma ya ci, shi kenan ya ciyar. mutane kan wai son burin aljanna ba ake nema jama'a ya mutane suke son ba za su iya ciyar da abu mai kyau ba dan a samu aljanna dan me wannan hakan bai yi ba kai hakuri ku nemi kawai muhun masara ku ajiye din ranar da aka yi azumi sai ku auna mudunin da kai sai ku bayar ko kuma ku sai makaroni irin shinkafar nan ta buhu wanda ake gyarawa da ranar da aka yi azumi ne tunda ba zai yi azumi ba sai ku gwada mudu guda sai ku bayar da shi sadaka kuna fitowa bakin kofar gidanku za ku samu mabukaci ku ba shi gobe ma an kai azumi sai ayi maska jibi ma haka in azumi ya tsaya 29 kun fitar da mudu 29 idan ya kai 30 kun fitar da mudu 30 Anas dan Malik da yake yayi shekaru da yawa manzo Allah ya roƙa masa shekaru shekaru ne yayi da yawa dan haka shi idan Ramadan ma ya zo kawai abin da yake yi shi ne sai ya auna 30 din gaba ɗaya sai bayar watan tun ma bai kare watan ba da wannan wasu malamai sun yi kiyasi za ka iya yin haka amma dai abin da aka fi so shi ne kamar yadda ba ka da tabbacin kaiwa ƙarshen Ramadan to haka kuma ba ka da tabbacin yanzu za ka ciyar da 30 ga Ramadan ko 29 ba za ka iya kaiwa ba kuma abin da Allah yake dinka shi ne ranar da aka yi azumi ba kai ba ka ciyar wannan shi ake da bukata mutane su daina kamar son bura ana mayar da bangaren ubangiji kullun ya zama local champion ba daidai ba ayi abin da ya shari'a ta ce ayi nan ake samun lada kuma nan ake samun sakamako kai hakuri kawai abin da ake kawo masa na abinci idan ya ci ya kasa cinyewa sauran ka ba mu almajirai amma ba da niyyar wai cewa kafara ce su ciyar da wannan azumin Ramadan ba na'am ya ce tambayar su ta biyu yadda tsofi da ba sa iya azumi yaya yanayin siyarwan yake a to yana ganin kamar mun asu tambayar ne yanayin siyarwa shi ne yadda muka faɗa sannan ya ce abu na uku ya ce akwai hukunci na adadin na addini ga mai yin waɗannan abubuwa wato na ɗaya ya ce kai ya sa kwanciya a farin wata na biyu zama a bakin ƙofa si kuma ya ce shara da daddare di haska sama da tocila kajima da ya kuke ba mutane di wato i ka ya ce zubar da ruwan zafi a ƙasa to dai ban san wani hukunci ba na addini akan wannan tunda ya tambaya ne akwai wani hukunci na addini akan waɗannan abubuwa ni ba san wani hukunci ba akan su dan gargaran tau na ƙarshen zuba ruwan zafi musamman ko a irin mawanki ko na abubuwa da haka nan ma tsoron da wasu suke ji shi ne da yake aljanu suna zama a mawanki ka tafasar da ruwa ka falalar da shi a mawanki watakila hasashe ne nan ba ba da su bane ake ba hasashe ne kila ka zuba ma wani aljami ruwan zafi ya kusata shi kuma ya cutar da kai ko ya cutar da yayan ka ko ta a cikin gida wannan shi ma hasashe ne ba wai wani nasti ne a kansa ba da haka ni ba ni da wani abu dangane da hukuncin addini akan waɗannan abubuwa kuma ina fata mai tambayar zai ƙara yin gaba akwai malamai amma ni ba ni da wani sani akan wannan ban sani ba kawai a takaice sai bar addu'a Allah ya azurta mu da gida ya kusa ko ya sa ne ina jin ayi hajjin bana da mu. Kana neman gida, kana neman hajjin bana, duka ayi da kai tare. Matun da abun Allah ta roƙa, ai shi mai sauki ne abun sa. Allah mai sauki ne ya baka waɗannan abubuwa, mu muna baka addu'a Allah ya tabbatar. Dan ya bar tabbatar mu mu ji labari. Eh wallahi gidan nan fa ya samu kuma gashi hajjin maganta. To kaga sai mu ƙara gode ma Allah. Ba wai kawai in ki samu ka tura mana aniyar mu kai ga wawa ta sani kula. Don shi haka yake faruwa. To Allah tabaraka wa ta'ala yace wa'lamu ku musulmai ku sani annama ghanimtum min shay'in duk abinda kuka samu na ganima na wani abu Allah ya kawo shi da min shay'in saboda ganima tana iya yiwa ta zama kudi tana iya yiwa ta zama bayi tana iya yiwa ta zama dabbobi tana iya yiwa ta zama tofe guna tana iya yiwa ta zama kayan yaki saboda haka komai zai iya tana iya yiwa ta zama gonakai da amfanin gonar duka an same su ganima ne a yakin da aka yi shi yasa ubangiji ya kawo shi da min shay'in duk abin da kuka samu na ganima to fa anna lillahi lallai lallai lillahi ga Allah khumusahu khumusahu shine daya bisa biyar sauran kashi hudu kenan to wannan kashi daya idan an raba abinda aka samu na ganimar in ma kudi in ma gidaje in ma amfanin gona in ma dabbobi in ma kayan yaki ne in ma dai menene wa anna lillahi khumusahu lallai dai bisa biyar din shi na Allah ne walir rasuli kuma kashi dai bisa biyar din na manzon Allah ne to sai aka ce wali zil qurba na ma'abota kusaci ne wal yatama da kuma marayu wal masakin da kuma miskinai wa ibn sabil da kuma matafiyi yanzu nau'in nawa kenan aka samu fa anna lillahi khumsahu daya walir rasuli da Allah da manzon sa zaka dunkule su abu daya ne walizil qurba shine na biyu kenan ko na'am waliyatama na uku ke wal masakin shine na hudu ko wa ibn sabil nabiyar to kenan yanzu tunda Allah da manzansa sun dauki kashi daya saura kashi hudu to kashi daya sai a ba ma zul qurba kashi na uku a ba ma yatama kashi na hudu a ba wa miskinai kashi na biyar a ba ma matafiyi wala Allah wannan rabon da muka faɗa wasu malamai sun yi muwafaka akan su wasu kuma ba su yadda ba da wannan tsarin da aka zo da shi sai ce in kuntum amantum billah in kun kasance kun yi imani da Allah sannan kuma kun yi imani da wa ma anzalna ala abdina da abinda muka saukar a bisa bawanmu yawmal furqan ranar rarrabewa wanda da yawa daga cikin malamai sun tafi akan ranar rarrabewa ranar yakin Badar yawmal taqal jam'an ranar da jama'u guda biyu suka haɗu jama'ar annabi da waɗanda kuma ba ta annabin ba sallallahu alaihi wasallam shi Allah wallahu shi Allah ala kulli shay'in qadir abisa komai Allah mai iko ne malamai sun yi ta maganganu akan wannan aya wasu suna kallon ta kamar da ita ne asalin gina baitul mali a zamanin sayyidina Umar aka gina baitul mali tarihi da yawa yana nuna haka zamanin manzo Allah babu baitul mali amma ana sarrafa wannan kudi ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wannan shine asalin abin da yake tara dukiya ta zamanto daula ko kuma ta zamanto dukiya ta al'umma yanzu idan an ce baitul mal shine ake kira da turanci tarejere ko to tarejere ta waye shine tambayar da ta waye tunda kun ce baitul mali ita ce tarejere yanzu sai tarejere ta waye amsar shine ta al'umma ne ba ta wani mutum bane dan tsoron da kake ji shine kada ka ce ba ta gwamna bace ko ba ta sa bace ka fada kai tsaye baitul mali ba kudin gwamna bane kudin al'umma ne ko kana da magana na'am kudin al'umma ne aka ajiye a ciki lokacin da aka assasa baitul mal lokacin sayyidina umar kwanan bayan an ga hukunci cewa sayyidina umar hatta ministries na aikin gwamnati da ake kallo a yanzu idan ka bi tarihi shi da ya fara karkafa su domin tsarin tafiyar da harkar gwamnati kuma sannan aka samar da baitul mal idan an samu ganima shi yasa ma wannan zamu zo da abubuwa ta inda baitul mali take samun kudi ta ajiye domin yi ma al'umma hidima ba wai dan yi ma wani mutum hidima ba shi yasa anan malaman tafsiri suka tabi akan cewa sahamun lillah wato saham idan an ce saham shine yanki ko rabo daga cikin abin da aka samu na wannan kudin ko na wannan ganimar sahamul lillah daya daga cikin rabawar da aka yi na Allah ne na ji kamar kwana kita an yi ta rikita rikita akan haraji da gwamnati take son ta saka ko da ya za a yi a kasafta shi to ka dauka a cikin baitul mali ma akwai maganar haraji akwai yadda idan an zo daya bisa kaza na Allah ne so na Allah Allah baya bukatar kudi wallahi yana son kudi shi Allah shi ne mai kudin naga baya son kudi shi na kudin nasa ne gaba daya domin duk dukiya gaba daya ta Allah ce kuma yadda ya faɗa cikin suratul nur yana cewa wa atahum min mali llahi allazi atakum ku ba su daga dukiyar Allah da ya saka a hannun dan haka duk dukiyar duniya ta Allah ce amma ya saka ta a hannun wasu in ka nema ka samu taka ce idan wani ya zalunce ka a jiki muna da hukunci an gane ko so sahabun lillah wani rabo na Allah ne wani rasulihi kuma da manzansa to da na Allah da na manzan yusarrifu fi masalihil muslimin ana sarrafa wannan dukiyar ce dan maslahar al'umma kada ka ji an ce wannan na Allah ne a ina za ka je ka ajiye ma Allah kudin sa idan ka dauko masallaci a yana nufin kashi 1 bisa 5 din nan za a sarrafa shi ne zuwa ga maslahar al'umma kamar ku gane abu ba na ga ba ku gane magana ba ko yanzu an samu ganima ta kudi da aka zo sai aka kasa ta kashi 5 kashi 1 an ce a bawa ma'abota kusa ce su ne ahlul baiti na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga su suna da bukatar kudi ko ba su da shi marayu suna da bukatar kudi a ba su kashi 1 miskinai suna da bukatar kudi a ba su kashi na 4 an gane kashi na a kashi na uku kai kashi na hudu dan tafarki da ya tafiya wanda guzurin sa ya yanke wannan dukin da wasu za su dawo da shi ga al'umma ko za su tafi to kashi ɗayan can da aka ce na Allah shi ake ajewa mabukata idan suka taso daga maslahar al'umma sai a musu da shi ko ba gane ba hadin to shi yasa yake maka sahabul lillah wannan rabon da aka ce na Allah ne da wannan rabon da aka ce wani rasulihi na manzan sa ne manzan yusarrifu fi masalihil muslimin shi manzan Allah yana sarrafa wannan dukiyar a cikin maslahar al'ummar musulmai an gane idan ta kama a saya musu abinci ko a saya musu kayan yaki ko a saya musu magunguna ko a saya musu wani abu da zai amfane su to wannan kashi ɗayan da aka ce ba mai shi don Allah baya cin kuɗi nada kuma ba a gane abin nan din Allah baya cin kudi wannan da aka aje ina mabukata to kamar yanzu mu dauka cewa yanzu dukiyar kasa misali a ce ganima ce aka same ta so ya kamata gwamnatoci an gane idan da akwai wadancan nau'in mutane da ake cewa kashi hudu a kan to kaga sauran kuma sai a zuba su akan asibitoci ko makaranti ba wa mutane ilimi sai ya musu abinci jinyar da za a yi wannan shine maqasud ko maqasid ma na kafa baitul mal treasure nan da kuke gani inda shine baitul mal to wannan shine maqasudin ma a gina shi domin kudin da yake ciki ba na gwamna bane sai na Umar da ya kago baitul mal ba kudin sa bane ina gaba ku gane wannan abu ba kudin sa bane duk kudin da yake ciki mai ake yi da shi ana yi ne da shi dan kyautata wa al'umma ina magana makarantun su ina magana ilimin su ina magana asibitocin su ina wane da waɗannan kudin ake aiki ko kun ga ku yanzu da ya kamata a ce duk kudin da gwamnati ta ba ma jihohi a Baitul Mal su zama to ta waɗannan gurare da ake sarrafa yanzu da kuma da algare ko ta wannan bangaren ya kamata a ce an sarrafa tunda malamai da suka zo definition na Baitul Mal ban san shi bane a turanci amma a Baitul Mal abin da suka ce baitu na farko baitu sai suka dauki baitu suka ce albaitu huwa ma'wan kullu insanin in an ce gida to gida shine matattarar kowane dan adam kowa yanzu idan mun tashi dare zai tafi gidansu ba za ka same shi a titi ba to gidanka shine matattarar ka to sai aka ce an yi wani gida shi kuma na kudin al'umma wanda shine kenan wannan gurin gida ne na tattara matsalolin al'umma da wannan kudin za a warware musu matsalar su ko ba gane ba shi ma har yawa so shikenan duk dukiyar da take cikin Baitul Mal ta al'umma ce ba ta wani mutum bane guda wanda aka saka shi aiki a kanta yana da haki wanda baya aiki a wannan gurin ma yana da haki kowa da irin harkar su sai za a dinga dubi siyasar shari'a na Ibn Taymiyyah ne yadda ake kasafta mu ma za mu zo mu yi magana akan masarifu Baitul Mal yaya ya kamata a yi da kudin Baitul Mal wani mutum ne kawai in ya ga dama zai kamfato ya yi magaban kansa yayi abin da ya ga dama ko akwai ka'ida a musulunci ba a tsari wannan ba don kasar ta wani lokacin kamar kasa ce mahaukaciya amma da masu hankali haka a ciki a gaggaure da mahaukata kuma duka wani lokacin tsarin da za ka gani kamar tsari ne na kawai mutum nan ya zama shine mai mulki sai ya ɗebi kudin Baitul Mal yayi abin da ya ga dama baya shawaran al'umma sai a tara masa wasu wanda za su tambaye masa ra'ayi in ya rubuta doka ya tura ne suke sun yarda shikenan sai su kashe kudin ba ma tuntubar mutane duk waɗanda suke da haƙƙi a ciki ba wanda ake tuntubar sa wasu kawai ɗan tsiraru za a tara ko a ƙasa ko a jiha ba haka ake ba in ba haka bane ka ce ba haka bane in ba haka ba ta ya za a yi wasu mutane suna jin yunwa amma ana to su aikata aikatan da ba su da amfani wani ma yana can bai san ana masa aikin ba kuma an ce shi ake yi ba shi bai ma sani ba to kaga ai wannan akwai matsala akwai matsala to shi annabi a Baitul Mal yusarrifu fi masali'il umma yana sarrafa dukiyar Baitul Mal ne ta yadda al'umma ta musulmai za ta amfana kuma suka ce al'amma wato idan an ce masali'ul umma amma kyautatawar al'umma gaba ɗayanta da mai ilimi da maras ilimi an gane da mai aiki da maras aiki da mai lafiya da marar lafiya da kowa da kowa da babba da yaro duk wanda ka sani an ce amma to kowa za a bashi ko za a yi masa abinda zai kyautata rayuwarsa a cikin Baitul Mal wanda yanzu ba haka lamarin yake ba amma lamarin ba haka yake tafiya ba kuma min ghairi ta'ayin ba tare da an ayyana wani mutum ba, a'a amma kowa, amma nikira ce kowa ya shiga, ba wai a'a ma'aikaci kadai ne zai amfana da baitul mali ba, ba haka abin yake ba, an gane, ba mai ilimi ne kadai zai amfana ba, ba gwamna kadai zai amfana ba, ba mataimakin sa ne kadai zai amfana ba, ba ƴan majalisa ne kadai za su amfana ba, amma har wanda bai san abin da ake kira baitul mali ba yana da haƙƙi a ciki. Na ji kowa gane, to shi ne annabi yake sarrafa irin waɗannan dukiyar, a wannan su sai na Umar ke zance ba annabi ba, tunda baitul mali bayan annabi aka same ta, sai na Umar da haka ake aiwatar da ita. Kuma kun ga shi karewa ba shi sayyidina Umar ya taba soyayya mata ba, yace akai wa tururuwa, tururuwa yace tana wannan yankin da aka taro baitul mali, ita ma akwai haƙƙi a cikin ta, ba ka mata a jefa mata da mata akan gidanta, ko za ta ci ko ba za ta ci ba, kuma haka ta fito ta kikkewa ya ta ga masar shi kenan, suka yanyame haka suka dare, idan zai na Umar yace ya soke haƙƙi don ya san ko mayin da aka toya sun goza. To ya kace baitul malin ku shi ne sai kai magana yi, shi yasa aka ce maka masalih na amma, dukiyar baitul mali tana kula da masalih na al'umma ne gaba daya, ba mai ilimi ba mara ilimi, ba mai lafiya ba mara lafiya, ba babba ba yaro, ba jahili ba mai ilimi, ba mai mulki ba mara mulki, kowa a ciki idan maslaha ta taso, inda akwai kudi a baitul mali sai na mu ya amfani da shi. Na'am, shi yasa Allah ya ce wa alamu ku sani duk abin da aka samu, za mu ga yadda baitul mali take tara kudi ta hanyoyin da musulunci ya yadda ta tattara kudi har a kai ga tara kudin da za a amfanar da al'umma. Yanzu ma gwamnatoci suna da hanyoyin tattarawa ko? Na'am. Sai yace samun minhu li qarabatin nabi sallallahu alaihi wasallama, ai kun ji dai kashi ɗaya karɓi da yake ko? Kashi na biyu inda zai tafi shi ne li qarabatin nabi, makusantan annabi danginsa. Allah ne wannan rabon, ko da za ka ce akwai son rai Allah ne dangin annabi. An gane, wanda kuma ana cewa su ne ali baitihi, mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, su za a ba wa ɗaya bisa biyar, ɗaya bisa biyar ɗin ya tafi baitul mali ko? Ya tafi al'ummar musulmai, ya tafi wajen Allah. Ɗaya bisa biyar ɗin nan ya tafi wajen alin nabi ko alu baitihi, wa hum su ne bani hashim wa bani al-muttalib, su ake kira alu baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To kashi daya zai tafi wajen su. Malamai kuma suka ce wa yastawi fihi ghaniyuhum wa faqiruhum, wato za a daidaita a cikin kashi daya nan idan aka diba aka ba ma muqam su waɗannan dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da mai wadatar su, da faqirin su, da namijin su, da macen su, duk rabo daidai ake mu. Inda Allah cewa da zirkur ba, ba da zakari ake ba, ba da banga ba ne. Ina fata an fahimta, namiji da mace da mawadaci ya ci ne dan dangantakarsa da manzo Allah. Saura kashi nawa a cikin biyar? Saura kashi uku. Kashi na uku samun liliyatama, za a ga marayu alladhina faqadu aba'ahum, sune waɗanda suka rasa iyayensu, aba'ahum ba ummahatuhum ba, aba'ahum sune suka rasa iyayensu maza, wato babansu ya mutu, don wanda uwarshi ta mutu babansu yana nan ba maraya bane, a wannan ba maraci bane, dama da shi da uwar duk uban ne yake daukan nauyi, ko ba haka bane? Dan haka idan ka rasa kana nan baka balaga ba sai ka rasa mahaifi, to idan mahaifiyarka tana da rai kai maraya ne, amma tunda babanka baya da rai baka balaga ba kuma, to kana cikin marayu, saboda mai daukan nauyinka wajen ciyar da kai ko wajen makarantarka ko wajen rashin lafiyarka ko wajen yi maka sutura ko wajen wasu abubuwa da kake buƙatar kuɗi mai ɗaukar nauyin bayani to sai aka ce ka shiga maraya to sai Allah bisa adalcin sa yace daga cikin ganima a cire ayi wa marayun nan hidima da kashi ɗaya an yi adalci ko ba yi ba ba yi ba na'am wa humus sigar dunal bulugh sun rasa iyayensu maza kuma suna ƴan ƙanana ba su balaga ba to wannan za a ba su kashi ɗaya saura kashi nawa saura kashi biyu sahabun lil fuqara al muhtajun ɗaya ɓangaren kuma kashi na huɗu shine za a ba ma al fuqara mabukata su waye mabukata na fakirai ko al-muhtajun wadanda suke da bukata ta yau da kullum ba mai musu an gane to saura kashi nawa yanzu saura ɗaya ya rage ɗayan nan shine wabni sabil shine matafi wa huma al-musafirul munqati'u alladhi yahtaju ila malin liyabzi'a ila baladihi shine mutumin da yake matafi wanda kuɗi suka yanke masa yake da buƙatar kuɗi domin ya kai ga garin su to kaga kenan akwai buƙatar wannan kashin a ajiye shi sai mai irin wannan buƙatar ya zo yanzu idan kuka kula a cikin waɗannan kashe-kashe da Ubangiji yayi waɗannan kashe-kashen buƙatar mabuƙata Allah ya gama da ita na ɗaya dai rabonsa shi Allah da ya ce a bashi na manzal ya ce ya ba ma dukkan mabukata a ajiye shi idan maslahar al'umma ya taso a mata ya yi adalci ko ba haka ba akwai waɗanda su kuma rauninsu yara ne ɗan ƙanana su ne marayu sai ce ya ba su kashi ɗaya wataƙila kai kana da bukata amma ba ta kai irin tasu ba don su yara ne ɗan ƙanana bayan da za su akwai miskinai su ma aka ce a ba su daya akwai kuma dan tafiya wanda mai tafiya komin kudin sa zai iya zamantowa abin tausayi shi ma yace a ajiye wannan ɗayan idan wani ya zo zai wuce garin su bayan da yadda yake a taimaka masa a bijiyo da ba ba shi abin da zai kai shi ya sadu da iyalansa tausayin ya kai tausayi na Ubangiji to wannan shine ganima idan an same ta yadda ake da ita kenan to lokacin sayyidina Umar gaskiya an samu cin nasara a yakunkuwa da yawa dan haka an samu kudi kun san a lokacin sa ne da ya hau kan gwamnati ya zama shugaban kasa sai ya tara wasu daga cikin waɗanda yake musu kyakkyawan tsammani ya ce zai daɗa su su zamanto wakilai kamar gwamnoni domin headquarter musulunci tana Madina sauran garuruwa sun zama jihohi ne wannan headquarter a nan ne dukiyar take taruwa in an je duk abin da aka yi nan za a zo a ajiye su wannan yasa sai na bari kago baitul mal a tara wannan kudin a ga abin da ya kamata a yi to idan ya zo raba wannan kudin ko na dan mukami akan tara waɗanda ya kamata a tura su zamanto za su wakilci wato daular musulunci irin su Sa'd ibn Abi Waqqas suna ciki da sauran wasu wanda ya tuttura a wasu jihohi ko a wasu garuruwa so wannan dukiyar da ta taru ta taru har ma baitul malin ta taru a Madina sai ya kasa gane me zai da kuɗin kuɗi sun taru sai ya tura ma gwamnoni ya ce a tura duk wanda yake da talakawa masu talauci mabukata ne ba su da kuɗi bayan da suke a rubuto sunayensu a turo baitul mali za ta sake kuɗi hakan aka yi shi Sa'd ne aka ce da aka je ana neman talakawan kwamitin da suke binciken rubuta sunayen waɗanda suke da bukata fuqara'ul muhtajun fakirai mabukata sai aka samu shi gwamnan sai aka ce shi ne ya fi kowa talauci ma a cikin mutanen dan ba shi da shi rigar sama guda ɗaya ce kudin zai je ofis in ya wanke ta sai ya jira ta bushe shi gwamna shi za ya biya musu yace baya fitowa da wuri saboda rigarsa ta yi datti kuma ya wanke yana jiran da bushe sannan zai iso wannan gwamna kenan wallahi sai ka ce ba a wannan duniyar ake yi wannan to kai ka ce kamar daga lahira ake dauko labari to haka aka yi bayan ya gama wannan shi ga har yanzu baitul mali tana da kudi saboda maslahar amma ne ya rubuta wa ma'aikatarsa duka manya-manya gwamnatin duka ya rubuta musu ya ce farkon abin da al'amarin su ya fi girma su tsare shi kada su yi wasa da wannan abu su tsare shi ya ce shi ne sallah ya gaya ma gwamnatin sai ya ce abin da farko za ku fara tsarewa kada ku yarda wani abu ya shiga tsakaninku da sallah ba a yi ta ba watakila waje yana zaune yana tunanin to sallah sai kuma yanzu gwamnati zai rubuta tsare sallah ai ko yanzu in gwamna ya rubuta ma'aikata ya ce kowa a rinka yin sallah a tsare sallah a santa komai da komai nata ai zaka ga amana ta tsaro saboda sallah tana gyara halin mutane amma ba ka gane hikimar ba za ka gane ba saboda haka shi ya san cewa masallaci wanda yake karban sallah ba zai yi cuta ba ba zai yi halinci ba ba zai ci amana ba duk waɗannan abubuwan da ta gani sallah za ta hana shi saboda haka al'umma za ta yi kyau shi ya fara murtan su da ita sai aje ai to bayan nan sai rubuta ya ce to saboda ƙasa a yi tsare mata mutuncinta kada fasadi ya shigo cikinta da ɓarna talauci ya zo ya ragargar da al'umma ya zamanto bayan da ake to shi ne kowane saurayi da ya balaga in ba shi da kuɗin aure a turo sunansa a yi masa aure don baya son a yi zina tana jawo talauci ya kace yanzu in aka buɗe wata mota aka ce duk wanda ba shi da mata ya cika gwamnati za ta musu aure da ku cika ko kaga wani can hada gyara zama fa irin wani zai cika ma da ƙarfi din to su haka suke suna hankalinsu yana kallon me zai kyautata al'umma me zai gyara ta to wannan shi ne yadda Allah ya raba waɗannan abubuwa haka manzon Allah ya bayar da shi har kuma aka zo lokacin Umar ya samar da wannan baitul mal ba'd al-mufassirin suna cewa inna kumsal ghanima wato daya ko dukkan kashe-kashen nan da aka faɗa na ghanima la yakhruju an hadhihi al-asnaf baitul mal ba za ta fita daga cikin waɗannan nau'o'i guda biyar ba kuma kamata yayi a ce dukiyar kasa ma a yanzu a wannan zamanin ba za ta fita daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar ba saboda na farko duk da babu zil qurba ma abota kusa ce na annabi babu su amma akwai yatama akwai masaki akwai fuqara akwai to akwai wani sabil to kaga kenan idan baitul mal za ta yi wannan aikin to za ta zamanto masali al'umma za ta gyara al'umma kuma al'umma za ta wadata inda baitul mal duk da gwamnati da shugaban kasa haka suke sarrafa ta bisa wannan ka'idar to da zai zamanto al'umma za ta samu sauki al'umma za ta wadata ba ka da damuwa idan aka gyara maka wurin ilimi ba ka da damuwa idan an gyara maka wurin lafiya kana da lafiya kana da ilimi to ko ba a gaya maka ba ka san hanyar da zaka bi to amma abin da ya dame mu a yanzu shine yawanci asibitoci ba yadda suke kana ma tsoron zuwa da ba ka da lafiya saboda kudin follow up ma ya ishe ka haka ne gadon da ka kwanta sai ka biya in za ka ga likita sai ka biya magani sai ka biya ko ba mai kawo maka ko abin karyawa ba wanda zai kawo maka kana nan zaune a asibiti to wannan damuwar yanzu idan an kasa ɗauke maka ita to kai menene abin da kace riba a cikin baitul mal sai ga kusan kamar to kuma duk da haka ma bayan baka ci wannan ribar ba kuma neman ka ma ake daga kawo wani kuɗi kuma a sa a baitul mal kuma wancan abun ya kasa gyaruwa
to kenan ya za a yi kage idan an zabe da kana ta ruga ashar sai dai a baka hakuri wani ya ga irin wanda ya fara zagira sai dai ku ta bashi hakuri ah to ya zo asibiti babu sai ya biya babu magani sai ya siya komai sai ya siya kuma duk da haka an bi shi an ce ana son sai ya kawo wani abu kuma duk a saka kuma a baitul mali ita baitul mali ba ta haifar masa da komai ba shine ma yake haifar mata baitul mali wani abu to sai ka dawo kan harkar ilimi kuma wanne ne ake yin sa kyauta primary ko secondary ko jami'a wanne ne na gwamnatoci ma wanne ne ake yin sa a kyauta to kabi kenan abubuwan da kake son a ce an dauke maka su a cikin baitul mali so babu abinda ka samu wanda zai iya tsare ka daga wadancan abubuwa hankalinka ya zaman to ya dawo kuma ka koma kan sana'ar ka ko wani abu da kuma da to amma asalin baitul mali da ba ta zo sai wadannan abubuwa ne masalihul amma ne ta yadda za a kyautata ma al'umma suka ce daya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar dukiyar baitul mali ba za ta fita ba daga waɗannan nau'o'i mutane guda biyar da muka ambata wala yanzamu an yakunu fihi ala sawa amma ba dole ne waɗannan nau'o'in mutane da aka kirga bangarori guda biyar dinnan ba dole ne su zamanto sawa kamar yadda da muka fadi cewa in an zo rabawa namiji da mace a madan ma makusanta annabi ko namiji da mace da wane ne duka su zamanto daya amma malamai suka ce ba dole ne ya zamanto abu daya ba in dai an sarrafa shi akan yadda ya kamata misali yanzu a ce da baitul mali aka gyara kudin asibiti aka gyara komai za ka zo a yi maka inda ya rasu ne kyauta an gane idan gwaji za a maka kyauta a baka magani kyauta ai ba dole ne sai mutane sun zama daidai ba saboda rashin lafiyar ka watakila abin da za ta ci wancan ba shi zai ci ba amma dai almuhimmu shi ne wannan kudin sun biya bukatar mabukata kawai shi da abin da ake nema adalci ya zaro an gani ai kamar ko dukiyar ka ne da kake aiki dukiyar da a misali shekara goma nan baya ka aurar da yarka babbar yanzu ma kana son ka aurar da yarka kuma wanda take binta ai kaga ba zai yiwu a ce kudin da ka kashe a wancan shi da za ka kashe ma wannan ba amma maslahar shi ne kawai kowanne ka yi masa gwargwadon yadda zamaninsa yake yadda gwargwadon yadda bukata take shi yasa malamai suka ce la yalzamu an yakunu fihi ala sawa ba zai iya yiwa a lizumtawa cewa duk abin da aka kashe ma wancan shi za a kashe ma wannan ba wannan bai yiwa bal zalika tabi'un lil maslaha idan an zo kashe kudin a baitul mali akan talakawa kawai ana yin lissafi ne akan maslaha wa hadha ma rajjahu shaykh as-sa'di ba musa'di ne yazo fassara wannan aya shine abin da ya rinja yace baitul mali musulmi za ta yi aiki ne gwargwadon yadda bukatun yan kasa suke wani zai ci 10,000 wani ko 5,000 ne akan bukatarsa an gane sannan kuma idan an dauki aiki na ma'aikata ana biyan su ne a cikin baitul mali amma shi mai siyasar shar'iyya cewa yake kowanne ma'aikaci ana biyan sa ne da irin nauyin da aka dora masa da kuma nauyin da yake tare da shi kaga idan an dauke ka a aiki kana da mata biyu ko uku da kuma yaya masu yawa to sai a kalli waɗannan sai a biya ka tunda ana da buƙatar aikin abinda zai isan maka na ciyar da matan ka nan da yaya watakila ga wani shi kuma an dauke shi amma yana da mata ko da ba shi da shi to shi ma baitul mali za ta kalli menene maslahar abin da zai ishe shi na rayuwa ba tare da ya takura ba haka ya karkasa abubuwa to amma yanzu a tsarin wannan da ake yi ba ruwan su da yawan iyalin ka ba ruwan su da kuma ma mene kawai dai an dauke ka aiki ka zo da kwalin digirin ka shi ke yin kana level OL in mai mata hudu ne ba zo shi ma OL ne ko yawwa in an tashi buga maka transfer sai a ba transfer kuma a ce ka yi reportin gobe-goben nan ba wanda kuma zai baka kudin mota kai ka san gwamnati ta bude kofar cin hanci da kanta sayyidina Umar a aikin gwamnati yana kula da abubuwa guda wanda zai biya abin tuma. Abu na farko yace ba ma'aikacin da za a bar shi ya tafi tsirara. Da haka a cikin abin da za a biya shi banda cin abincinsa, to akwai kuma abin da zai yi sutura da shi. Sannan yace ma'aikacin gwamnati ba zai iya tafiya ta kilomita biyu ko uku ba ba tare da wani abu ya kai shi ba. Don haka dole sai na wani abincin ba da yake sirri kuɗi a tanadin raƙuma na kaiwa ma'aikata. Duk da ba mota a lokacin. An gane? Sannan kuma yake cewa ba za a fitar da kai daga garinku ba a kuma tura ka wani aiki ba tare da an tanada maka gurin da za ka kwana ba, domin ba a tsaye kake yin aikin ba, kullum kana tsaye ba za ka kwanta ba. Kora waɗannan abubuwa guda uku sai ka ga da mazauni kenan, gida ko da sutura da kuma abin da zai kai ka wajen aiki. Wancan uwa uku ba shi kuma abin da za ka ci ne. Ka ga abubuwa guda huɗu, wani ma'aikaci ne yake samun wannan gatar a yanzu? Na kuma yanzu sai ka yi magana sai kawai a ɗiba a yi ta tafiya ana yawo ana cewa wai da mu yake a to ba da ku ba dama da su ake a dan ku gyara ake maganar ko ba haka ba ne? Duk inda ka ji Allah ya yi magana kace da kai ake yadda kai ake dan ana son ka gyara ne ko? Yanzu sau nawa a Lagos suna yajin aiki a kan ƙarin ne? To yanzu ka kwatanta yadda rayuwa ta yi tsada din nan, wannan ƙarin masa a ɗauka an biya zai iya isan ma'aikaci? Kuma ana son ma'aikacin ya yi gaskiya tsakani da Allah? Shi yasa Umar duk hanyar barnasi ya toshe ta, ta yadda idan ka kuskura ka yi cin hanci to za a hukunta ka. Shi yasa ayi annabi da wani ya je tattaro zakka ya dawo ya ce an masa kyauta, manzo Allah ya ce mu dauke ka aiki, ista'amanna ka mu saka aiki, mu dauke ka aiki, mu baka kudi mu biya ka abinda zai ishe ka. Kuma yanzu ka dawo ka ce mana wai an maka kyauta, zauna a ɗakin uwarka mana idan za su ma kyautar. Haka annabi ya fara, ka zauna a ɗakin mahaifiyarka ko ɗakin babanka in wani zai zo ma kyautar. To saboda an gama masa komai duk abinda ya kamata a yi masa amma so in an same ka da cin hanci hukunta ka ba. Amma kana fada kana cewa kada a yi cin hanci kuma ka yi ma ma'aikacinka aiki daga transfer daga nan Gombe zuwa Lagos kuma baka ce ga kudin mota ba, kuma ka ce ba za a yi cin hanci ba, don rigindi muke a yi cin hancin ba, amma ai an bude kofa ko? Wafi sai haidi wa haka za fi tafsirin Ibnu Katsir, kamar yadda shi Sa'ad ya yi wannan istinbadin, Ibnu Katsir shi ma haka ya yi istinbadin cewa dukiyar Baitul Mali tana komawa zuwa ga waɗannan abubuwa guda uku, kai guda biyar. Haka mai zaɗin ma'ad na Ibnu Qayyim shi ma haka ya faɗi. Ya zo a cikinsa ya aini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna wato ganima ba Baitul Mali ba. Yace utitu khamsan, an bani abubuwa guda biyar. Yace lam yu'tihunna bani annabiyyun qabli, ba a baba wani annabi ba kafin ni. Abu na daya yace nusirtu birra, annabi yace an taimake ni da saka tsoro a cikin zukatan abokan gaba. Duk abokin gaba in ya ga annabi sai ya ji tsoro, bayan da zai sai ya kaunta saboda kurjini da abinda Allah ya saka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ba a yi wani annabi alfarma irin wannan ba, ni aka yi mu. Duk wani abokin gaba in ya gani sai ya kaunta, sai gaban sa ya fada. Yace kuma masiratu shahadin, tsakani na da shi idan ya kai tafiyar wata guda ya ji labari na sai ya kaunta. Tun bai gani ba sai ya kaunta tafiyar wata guda. Yace waju'idat li al-ardu masjidan wa taqura, an sabun kasa ta zamanto masallaci kuma tsarkakekkiya. Yace wannan alfarmar Allah ya ru da yi masa annabawa. Yace sauran annabawa duk inda suka zagaya da inda suka je sai sun dawo wani guri da aka gina don yin ibada, anan za su zo su yi ibada. Yace ya dun mata an mata wannan rangwamen, kana tuka mota kana tafiya cikin daji in azhar tai sai kai fakin kasar masallaci ce kai sallar kuma an karba. Wannan alfarmar annabi ce, in ba dan haka ba to sai ka dawo garin ku masallaci. Kaga ya akwai matsawa kenan ko? To amma annabi ya ce an mun wannan yace fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salat falyusalli duk inda kowane irin mutum daga cikin al'ummata duk inda sallah ta riske shi kawai ya tsaya ya salla sannan yace wa uhillat liyal ghanaim lam tahill li ahad qabli yace kuma an halatta mun ganima an gane ganima ita ce dukiyar da aka yi yaki kuma aka samu cin nasara aka kwato ta daga wajen waɗanda suke ba musulmai yace an halatta mun wannan ganimar wanda ba halatta ta ba ga wani kafiri na hudu yace wa uqitu shafa'a an bani ceto zan ceci al'umma yace ni aka ba wani tunda duk sauran annabawa za a zagaya su ko a hadisin abin nan yana cewa za a zagaya su suna cewa a baran su iya ba sai dai a je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan albarma an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana annabiyyu bu'isa ila qaumihi khassa yace duk wani annabi kuma an aika shi ne zuwa ga wato al'ummar sa a kebance ba duk duniya ba sai annabi yace wa bu'istu wa bu'istu ila an-nasi kaffa ni an aiko ni zuwa ga mutane gaba daya aw amma ko gaba daya an gane sannan kuma yace bu'istu bis-sayfi bayna yaday as-sa'a hatta ya'budu Allah wahdahu wala sharika lahu yace kuma an sanya cewa yaki zan yi shi da takobi ga waɗanda suka zabanto sun fito sun taurare kuma sun kafirce sun nemi yaƙar musulunci zan yi yaki da takobi har sai an bauta ma Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba yace wa ja'ala riziki tahta zilli rubbi yace kuma an sanya mun arziki da a ƙarƙashin wato takobi saboda za a yi yaki ita ce ganimar an gane ko sai yace wa ja'ala zilla was sigar ala man kala fa amri yace kuma an sa kaskanci da wulakantuwa ga duk wanda ya saba umurina kowa shi zai wulakanta duk wanda ya saba umurin annabi sallallahu alaihi wasallam da gangan yace to zai gamu da kaskanci sai ce wa man tashabba bi qawmin fa huwa min wanda bi yaje kamar tuda wasu mutane da dabi'a da addini da wane ne duka yana cikin su Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin Musnad Nash wannan lokaci sauran babu sauran to mun zo kan anwa'ul ghanima nau'o'in ghanima wadanda suke gina baitul mal so gobe ya kamata mu karanta su mu ji yadda baitul mali take tara kudade kuma ta sarrafar da su akan yadda ya kamata an gane so wannan shine darasin mu na gobe insha Allah za mu dora akai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مسكين معنا إن شاء الله إن شاء الله
Allah ya bada ta ku a cikin tsarin karfe farko zuwa da rana insha Allah sannan a yau da jiya da za mu aiki tare da Allah kuma sannan a proper da za mu zo go da shi insha
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا رب العالمين. اللهم آتِ رقابنا من النار، اللهم آتِ رقابنا من النار، اللهم آتِ رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.